Bagi Mayang Kuya. Yayin da ya rage kusan wata daya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar Atiku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar Hajiya Hawwa Abubakar Abore, wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Hawwa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta ficewa daga jam'iyyar ta PDP, inda angulu ta koma gidanta na tsamiya.
Na bar jam'iyyar PDP yau saboda ba mutane ne masu adalci ba, ba su da dattaku. Naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni, da naje na gani ba su da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana.
Dama kina da jam'iyyar APC ne kafin ki shiga PDP?
Ina jam'iyyar APC, a APC nake. Dan wani abu kadan ya gifta a 2015 na zo PDP. To kuma na tsammayan da mutane ne wanda suke da adalci da girmama mutum da sanin darajar mutum. To da na zo kuma naga samu ba haka bane, ba su san darajar mutane ba, ba sa girmama mutum. Na sito ni bani iya wannan tafiyar na haƙura, na bar musu kujeransu na sito domin leader. Ni yau gani a APC Hajiya Hawwa Abore.
Wato Hajiya Hawwa, abun mamaki mataimakin shugaban jam'iyyar PDP nan fa na Arewa gaba ɗaya, Alhaji Umar Iliya Damagun daga jihar Yobe yake, kuma kika bar jam'iyyar nan, abun yana zai ba mutane mamaki.
To ko da shi ne yake national chairman ma alal misali jam'iyyar PDP. In dai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba.
Kin haji Hawwa, faɗa mana makomar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabas, duk da daga nan suka tsaye da dan takarar shugaban kasar su Atiku Abubakar.
To su ma suna nan yanzu walagigi suke so rasa madafa, ba kudu ba, ba Arewa, ba gabar, ba yamma. Sai dai fatan da za mu yi mu dai a Najeriya, Allah ya ba mu zaman lafiya, amma maganar PDP yanzu a Najeriya ai babu ita. Kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya.
To sai dai kuma jam'iyyar ta PDP ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba. Ta bakin kakakinta a jihar ta Yobe Salisu Muhammad Baba.
Fitacce daga cikin jam'iyyar PDP ba san mu bane, amma fitanta kuma alkhairi ne, saboda tana tare da mu, amma kuma tana yi APC aiki. Mu mun san agent ce ta APC, saboda haka fitarta daga cikin APC, daga cikin PDP a yanzu, mu abun farin ciki ne a gare mu. Mun sha mu kama ta da wannan dalilan.
Don kun kama ta, me yasa ku dau mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jam'iyyar?
To abun da yasa ba mu dau mataki ba, saboda kar mu dauki mataki a ce mun danna mata. Haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama. To saboda wannan albarkacin ta ce, da kuma shi shugabanmu, jagoranmu na tafiyar nan, Ambassador Umar Iliya, da yake akwai kara na mutunci musamman tsakaninsu, amma da ta fito take giya duniya cewa shi baya kyautata bai san darajar wannan, wannan ƙarya take yi. Don wallahi a Yobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar PDP irin kamar Ambassador Umar Iliya Damagun, ba wai Yobe ba, gaba ɗaya arewacin Najeriya ma gaba ɗaya.
Fafutukar miƙa mulkin Najeriya ga ɓangaren kudancin ƙasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin ƙasar, kamar yadda masu fashin baƙin siyasa suka bayyana, inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin, musamman daga jam'iyyar adawa ta PDP da ta tsayar da Atiku Abubakar takarar shugaban ƙasa daga Arewa, da cewa suna da wasu buƙatu da manufofi na ƙashin kansu.
Ni sunana Alhaji Muhammad Gadaka, karkari memba ne na APC. Mu APC abinda muka yi a yau takara ta koma wannan ƙarni, ko shi mai neman takara a PDP da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya. Yau mun yi shekara takwas a nan Arewa, mu ba mu da karɓa-karɓa, amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai muka ba da wannan takarar a wannan shiyar kuma mu yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su dan su ma sun ba mu goyen baya wannan lokaci da muke nema mu ceto kasar daga cikin wannan yanayi da muka kamu a ciki.
To sai da jigo a jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnatin jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce ba haka zancen yake ba.
Ba ni da dan mukami ba ni da kudi. Wallahi na ga mu kowa cewa ba ni saki an san mukamin siyasa ko in tsaya zabi har abada. Ni ina siyasa dan ina shigo cikin taimakama masu son taimakon talakawa. Iyaka abinda a ra'ayi na kenan. Ina bakin ciki in ga dan uwana talaka yana cikin wahala. Ina cewa dan uwana ko ni ma ko mi halina ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni dan cikin su nake. Sahidatu Allah na san yadda wani ke tashi tunda safe har magariba har isha'i da ya isa ci abinci ba. Kuma na san haka ba wai labari yake bani ba. Saboda haka ni ba ina wannan ko koyon ba a tiku ba. Waziri dan ɗaya ne na wani mukami wallahi banda bukata. Banda bukatar kuɗi, banda bukatar mukami. Amma ni bukata ta Allah ya kawo mu talaka sauki. Ba mukami da nake nema duk abin da Allah ka yi a siyasance a arzance duk Allah ya mini kuma wallahi na gode. Amma abin da ɗaya ba ni ya bari dan ga cewa talaka na wahala saboda wahalar talaka ita ce wahala ta ce. Shi bai huta ba ni ban huta ba. Sahabi in za ka ga waya in ka ga menene kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum. Amma in Allah ya samu muka samu gwamnati wadda ta taimaka mu fitar da ka bayan Allah ina gani ma an rage mai nauyi. Shi sa ganin nake ƙoƙarin cewa wannan tahiya ta mu tace don kai ce ba ina yi dan Atiku ba, ba ina yi dan ina yi ne dan dai na san ya cancanta kuma na tabbatar da yadda Ubangiji Allah zai taimaka masa mu taimaka talaka.
A ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar APC ke yi a wajen gangamin yakin neman zaɓenta na cewa jam'iyyar PDP ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya.
Me dora so wannan campaign din aiko me ba su nan mulkin wannan abu da matsayin hujjoji sai ba su nan mulkin aiko sun yi shekara takwas to aika ba da ansa.
Amma suna cewa ai tsari ne da shi ta'adi ana yin sa lokaci guda gyaran sa kuma yakan dau lokaci
shine ai da su to tun farkon na wajen campaign za a yi shekara kamar 6 7 8 9 baya sai ƴan Najeriya eh MP sun yi barna ku ba mu mulkin ku ko amana ku zama mulkin amma kuma in mun haudin fa sai mun ga cewa abun mai sauki ne in mun ga da wuya ba za mu iya ba sun faɗa ka sai ka ce ku ba mu amana ku mu za mu iya an ba su amana shekara 8 sun magana tsaro sun magana rashawa duk abin da ke cikin sun yi za su cewa mun yi duk an yadda ina ji sai cewa eh gaskiya ne an yi din mun ga amana ku gyara mana an ga shekara 8 ana godiya sun ne ka tambaya kuma
a ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura
na yadda ai mun ga shine da sun faɗa cewa idan mun hawo mun ga akwai wuya ba za mu iya ba sun faɗa ce suka ce ku ba mu amanar ikon ku ba mu nan ikon ku muku ta koya za mu gyara za mu iya ma da wannan karfin zuciyar wannan karfin imanin mu da nan gwanintar da wannan iyawo za mu yi aka ce fayin ga ku yi da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyaran za mu gyara sai in barna ba wuya kaza ba ta da kaza kaza sai su ba da kaida to shi sai a dogana yanzu amma ba su ba da kaida ba
kamar ba kwa jin rashin dadi idan suna maimaita irin wadancan lafuza misali
to yanzu ai magana shine ai sun ce dala ta kuma naira 120 ta naira da waje 18 a yanzu to me zan ce maka Buhari ya zanga zanga akan fesir akan yana ya kai naira 80 yake zanga zanga shi da zanga zangar kuma shi dama yanzu yana ana ga naira waje 150 ko 100 fesir ko ai zanga zangar an ce a subsidy din nan talihin kudin nan na abun nan na sata ce wannan kudin da yake sake sata yanzu ana talifi na wajen trillion wajen 6 saboda haka yanzu ai hukunci ya rage Najeriya.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Elhikaya sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.